نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سعدوا أولا مسلا جينا النور لكينا جكينغرين أبوجا أولا يمجينا لاربا دران الهميس يومنا أشرم قوة شعبان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دو دائر دريكو دو دا أربعين دا أكو وانا كمي كريري دا أشرم دا أكو قوة أكو ميلادية تدبو بي دا أشرم دا بي أجيا زمان دا مكينا كيمانا أوادا mun fara magana tattaunawa akan hadisin Ka'ab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wanda malaman hadisai da dama suka ruwaito shi a cikin littafan su, kamar al-Imam Ahmad da At-Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Abi Shayba da malamai da dama wanda suka ruwaito wannan hadisi, inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma dhibani ja'ani ursila fi ghanam بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وتكركيتي غدابي ودزا سكيسو تكين غركين دبوبي برنس بتكي برنردا قدين تارا دوكيا دوكما قدين نيما دوككا قوما سي ديكي والدين المسلمي با. من تتونا أكن bangare na farko daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, kuma ya danganta barnar su da barnar kirkeci guda biyu da zai shiga cikin garken dabbobi, shine kwaɗayin tara dukiya ta kowace hanya, ko ma ta hanyar halal amma kuma mutum ya ki ciyar da ita inda ya dace, ko ya sanya ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni. Bangare na biyu shine al-hirsu ala al-sharaf, kwaɗayin neman ɗaukaka, neman matsayi. Wannan shi ma abu ne wanda yake cutar da addinin musulmi fiye da yadda waɗannan kirkeci guda biyu suke barna idan sun shiga garken dabbobi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wannan saboda hadarin da yake tattare da shi, kusan hadarin wannan ma yafi hadarin kwaɗayin wato tara dukiya, saboda dukiya ana iya sakinta don a samu matsayi, akan saki dukiya don a samu matsayi, saboda haka hadarin sa yafi hadarin ma tara dukiyar, saboda lamarinsa yana da wahala. Akan iya gujewa tara dukiya da kwaɗayin haɗamar tara dukiya, amma a kasa gujewa neman matsayi da ɗaukaka, al'amarinsa yana da wahala, yana da tsauri. Matsayinsa ko kuma matsalarsa ba tana taƙaita ba ne a nan duniya kaɗai, matsalar neman ɗaukaka da neman matsayi matsalarsa tana shafar rayuwar mutum ta duniya da ta lahira duka. Ayat da muka ambata a jiya da ke cikin suratul qasas, wanda Allah subhanahu wataala ya dunkule labarin fir'auna da na qaruna a cikinta, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Allah ce wannan cice gidan lahira, shine gidan lahira wanda muka sanya shi ga waɗanda ba sa neman wata daukaka a bayan ƙasa ko barna. Allah ce kyakkyawan ƙarshe yana ga masu takawa. Da wahala kaga mutumin da yake wato matsanancin kwaɗayin samun wani matsayi, matsayi na shugabanci, na iko a cikin al'umma da wahala ka samu cewa ya kai ga wannan matsayin kuma ya samu dacewa dai har zai sanya gurin abin a zansa yayi ta hankoran abin to da wahala kuma ya samu dacewa wannan fadar ma'aiki ce sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin hadisin Abdurrahman ibn Samura yana cikin sahihain Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ya Abdurrahman ibn Samura la tas'al al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilayha wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta alayha ce ya Abdurrahman ibn Samura kada ka nemi shugabanci kada ka nemi shugabanci saboda in ka same shi ba ta hanyar ka nema ba ko kuma in ka same shi ta hanyar ka nema sai a barka da shi in kuma ka same shi ba ta hanyar da kai ta nema ba to sai kaga Allah ya taimaka maka a kansa saboda haka yana daga cikin matsalar ta karkarewa wajen neman matsayi idan mutum ya samu matsayin kuma Ubangiji subhanahu wataala ya kyale shi da wayansa ya kyale shi da dabararsa kuma ƙarshe al'amarin duk su cabe mutum ya rasa duniyar ya salahira annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da Imam al-Bukhari da Imam Ahmad da Nasa'i suka ruwaito annabi yana cewa innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamati fa ni'matil murdi'a wa bi'satil fatima annabi ce za ku yi ta hankoran neman shugabanci wa satakunu nadamatan yawm al-qiyama amma za ta zama muku nadama ranar gobe kiyama fa ni'matil murdi'a ce madalla da mai shayar wannan tir kuma da mai yayi wato madalla da ita lokacin da ake cikinta aka samu wannan shugabanci ake ta fantamawa ake samun duniya ake cin duniya da tsinke to madalla da wannan mutum zai ji daɗi zai yabawa abin da yake ya samu na shugabanci amma lokacin da ta zo yaye shi kuma zai sha wahala ce fa ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima wato da sanda mutum yake cikinta tana shayar da shi madararta to yafi kowa jin daɗi amma lokacin da ta zo yayi aka zo yaye shi to a lokacin zai ɗanɗana kuɗansa lokacin da Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana neman ya bashi shugabanci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya Abu Dharr innaka dha'if wa innaha amana wa innaha yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha nabi ya ce ya Abu Dharr kana da rauni shi kuma shugabanci ranar gobe kiyama taɓewa ce da nadama sai ga wanda ya riƙe shugabancin nan da haƙƙinsa da gaskiya ya kuma sauke nauyin da yake kansa kaga wannan kamar yadda Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi yake cewa wannan hadisi tushe ne mai ƙarfi da yake nuna cewa bawa musulmi kada ya yi hankoran sai ya samu shugabanci ya guje masa gwargwadon ikonsa musamman ma idan ya san cewa yana da rauni da ba zai iya tsayawa da haƙoƙin wannan shugabanci ba al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mun je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mu uku ne da wasu mutane guda biyu daga kabilata kabilar al-Ash'ariyyin suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya daga cikin mutanen nan biyu sai ce ya rasulullahi a ba mu wani matsayi kuma a ba mu wani position a cikin tafiyar da ake maza Allah ya ce shi ma ɗayan ya faɗi haka sai annabi ya ce inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man harisa alayhi wannan harka ta shugabanci ba ma ba da ita ga wanda ya nema ko ya nuna kwaɗayinsa saboda yana daga cikin barnar mutum ya yayi hankurin samun matsayi ko daukaka shine da wahala ya adalci ta wahala ya samu adalci ta yaya zai samu adalci idan ya zanto Allah subhanahu wataala ya rabe shi idan ya zanto rabbul alamin takhalla anhu ubangiji ya ce yaje yaji da kansa ya iya wa kansa ta yaya zai iya adalci shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa ma harisa ahadun ala alwilayati fa adala fiha da wahala ka samu wanda zai yi ta hankoran sai ya samu matsayi a bashi kuma ya adalci a ciki Yazid ibn Abdullah ibn Mawhab al-Basri ɗaya daga cikin malaman mutanen Basra masu ibada da gudun duniya yake cewa man ahabba al-mala wa sharafa wa khafa ad-dawa'ir lam ya'lam duk mutumin da zai sa san duniya san dukiya a zuciyarsa ya so daukaka to wannan in ya samu matsayi zai rika jin tsoron kada a tsige shi daga kan wannan matsayi to in ko yana jin tsoron tsigewa daga kan wannan matsayi ba zai adalci ba inda zai ji tsoron za a tsige shi za a sallame shi daga matsayin da ya samu yana jin wannan tsoron to ba zai tabbatar da adalci ba shi yasa almajirin Saraja ibn Salama yake cewa sun rika zuwa suna tsoratar da shi shi wannan Yazid ibn Abdullah ibn Mawhab a lokacin yana alƙalanci a Palestine sai aka rika ba shi tsoro akan cewa in ya ci gaba da yin alƙalancin nan bisa yadda yake yi dinnan da adalci to za a tsige shi domin yana tabo sama da kabin nan sama da kara sai yake ce musu alaysa fi zaita khubzun wa zait ƙauyensu shine zaita yace in an tsige ni a ƙauyen mu zaita babu gurasa da mai sa'arju ilai sai koma can ma'ana ba abincin da zan ci a can koda gurasa ne da mai to ba zan ji tsoro ba don rashin jin tsoron zai hana ni yin adalci saboda haka duk mutumin da zai sa san shugabanci a zuciyarsa to in ya samu shugabanci kuma zai sanya tsoron a tsige shi wannan kuma zai hana shi yin adalci in ya rasa adalci kuma to ya rasa rabauta kenan har duniya da lahira shi yasa Yahya ibn Mu'adh yake cewa la yuflihu man shamamta ra'ihatar ri'asati min duk mutumin da ka shaki kanshin san matsayi san shugabanci a wajensa to wannan mutum ba zai rabauta ba yana daga cikin mummunan tasirin da irin wannan kwaɗayin san matsayi yake jawo wa mai shi zai sa masa in ya samu matsayi duk wani abin da zai yi kuma zai so ya ga ana yaba masa zai so ya ga ana rubutawa ana yadawa ana shirye-shirye a gidajen talabijin da rediyo ana faɗar irin abubuwan da ya yi zai so haka in ma ba a yi masa haka ba to zai kokarin ya cutar da wasu waɗanda yake ganin su suka hana ko kuma su ya kamata su yi ba su ba zai cutar da su wannan yana daga cikin abin da Ibn Rajab Al-Hanbali cikin sharhin wannan hadisi da yake ishara zuwa gare shi yace zaka ga wanda yake son matsayi da daukaka yana son idan yayi wasu ayyuka a yaba masa akan ayyukansa zai nemi mutane da zai yi haka kuma ma idan ba a yi ba wata kila ma ya cutar da wasu akan wannan yace watakila ma kaga yayi wani aiki a zahirin sa mai kyau ne amma a karkashin sa akwai wata mummunar manufa kuma ya rika yi wa mutane dodorido da haka yana son zalle kuma su fito su yaba ma wannan aiki nasa wannan ya shiga karkashin fadar Allah subhanahu wataala la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yukhbaru bima lam yaf'alu فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم الله ce kada ka taba jin tsammanin waɗanda suke farin ciki abinda suka aikata suke farin ciki suna fariya da shi ko kuma ma suke so a rika yaba musu da abinda ma ba su yi ba Allah ce kada ka yi tsammanin waɗannan za su kubuta daga azabar Allah suna da azaba mai raɗaɗi neman sai an yaba an kwarzanta yayin da mutum ya yi wani aiki hakkin Allah shi ake so a yaba masa duk sanda aka ci wata ni'ima ta shi ce alhamdulillah yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah shi yasa zaka ga shugabanninmu na shari'a a tarihinmu na musulunci suka guje wa irin wannan suna so idan suka yi abu to a bashi a rufe ba su san cewa a fito a yi ta yayatawa wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza ba su cika san wannan ba suna kyan wannan suna cewa wannan a yi wa Allah godiya ci za a yi wa ba dan shi ba ba za mu iya yin wannan abu da muka yi ba Umar ibn Abdul Aziz kowa ya san Umar dan Abdul Aziz saboda adalcinsa akan sa shi a cikin jerin gwanin khalifofin annabi guda hudu ce al-khalifatul khamis Umar ibn Abdul Aziz alayhi rahmatullah ya sa in rubuta takarda a je a karanta ta a gurin aikin haji lokacin da duk al'umma ko al'ummu sun zo daban-daban daga kasashen musulmi da suke karkashin shugabancinsa a je a karanta musu a ciki a ce ya yi umarni a kyautata musu a matsayinsu da talakawansa a kyautata musu sannan duk wani wanda aka zalunta a mayar masa da abin da aka zalunce shi a nemo masa haƙƙinsa a cikin wannan takardar da ya rubuta su yake cewa wala tahmadu ala zalika kullihi illa Allah duk wannan abin da kuka ji na faɗa kada ku gode wa kowa akan sa ku gode wa Allah ce fa innahu law wakalani ila nafsi kuntu ka ghairi da ya bar ni da kaina ni ma da kamar sauran nake wannan taimako ne na Allah saboda shi za ku yi wa godiya akwai hikayar sa shi mashhuriya wadda ibn Abdul Hakam al-Misri a cikin littafin sirat Umar ibn Abdul Aziz ala ma rawahu al-Imam Malik ibn Anas wa ashabuhu a cikin wannan littafi ya ambaci wannan kissa ta Umar ibn Abdul Aziz wata mata da aka mutu a mijinta ya mutu ya barta da marayu ƴan mata guda biyar ta zo gurin Umar ibn Abdul Aziz ta kuka masa matsancin rayuwa da take ciki da buƙatar ya taimaka saboda haka sai ya ce ya sunanta farko sai sunanta wance ya ce to mun yanka mata abu kaza duk wata ya sunanta biyu sunanta wance mun yanka mata abu kaza duk wata ya ta uku ya ta hudu ya tana ta faɗa sunayensu yana rubuta abin da za su riƙa karɓa duk wata da ya zo ta biyar a da ya zo ta hudu da ta zo ta hudu ta ambaci sunanta ya ce to mun ba ta kaza sai ta yi ihu ta ce muna godiya Allah ya saka maka da alsiri kaza 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 ta yi ta yaba masa sai ya ce to waɗannan hudun su taimaka ta biyar ya ce mun taimaka ma hudun lokacin da kike yi wa wanda yake da wannan ihsanin godiya shi ne Allah to amma yanzu tun da kin dawo kina gode ba wanda abin ba a hannun shi yake ba to shi kenan hudun su taimaka wa ta biyar sai ya dakatar da abin daga nan wannan ba komai ba ne saboda su abin da suka ɗauka wannan shugabanci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su wani haƙƙi ne ya ɗora a wuyansu haƙƙi ne na su isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala su kiyaye dokokinsa su kiyaye abubuwan da ya haramta musu su mayar da haƙƙoƙi zuwa ga masu shi su nemi yardarsa a cikin wannan saboda ka ba su da wani abu nasu izza ta Allah ce yake ba da ita ga wanda ya ga dama saboda haka a kullum a tsorace suke yi na kasu gaza wajen sauke nauyin da yake kansu saboda haka waɗanda suke masoya Allah na gaske na haƙiƙa waɗanda suka yi zurfi a cikin san Allah babbar manufarsu shi ne mutane su so Allah subhanahu wa ta'ala su san Allah su kadaita Allah da bauta ba sa son su ga cewa an rika gwama su da Ubangiji cikin wani al'amari na shi kullum suna so su ga cewa haƙƙoƙin Ubangiji sun taƙaita a kansa mutane su girmama Allah subhanahu wa ta'ala su so shi su bauta masa shi kadai suna neman ladansu ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ma kana li bashari أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. التي بيوا الله سبحانه وتعالى يبام ولي للتافي يباشي هكنشي يباشي النبتع سنيرتك ومتانيك زم باينا با الله سيدي كزم ربانيين ما لبين الله ما ستربير متاني da abinda kuke karantarwa da littafi da kuma abinda kuke karanta ku kawo ba kuma zai umarce ku ku riki annabawa da mala'iku mala'iku da annabawa ba a matsayin iyayen giji ba Allah ba aya amurukum bil kufri ba'da idza antum muslimun yanzu ya umarce ku da kafirci bayan kuna musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisin umar dan khattab yake cewa la taquruni kama aqrat an nasara عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله كذا كوزوز تاني كما يرد نصارى سك كوزوز تعيسى ابن مريم هل سك كيشي جمتي ألا تك قول أن الله كقي من هكا نيباوان كشيد نيباوان الله من زنسا تهكا نمدك خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمسو ينسى دمسو بنسا da waɗanda suke kwatanta irin adalcinsa haka suka rayu ba su rayu ba wajen kiran a girmama su su sai dai a girmama Allah ba su kira yi mutane ba zuwa a kuzuzuta su a kambama su sai dai a kuzuzuta Allah a kambama shi a bauta wa Allah shi kadai a takaita bauta gare shi suna ɗaukan shugabanci wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya ba su ya danka a hannunsu domin su nemi su nemi yardarsa da shi domin su taimaka wa bayin Allah don su samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne tsananin kwaɗayin son shugabanci tsananin kwaɗayin son shugabanci da son mutum ya zama shi ne mai faɗa a ji idan ya zato kawai abinda mutum yake so shi ne ya ga yana sama da kowa yana da isa yana da fada a ji abinda zai sa masa girman kai ya sa wa mutane bukatuwa zuwa gare shi ya rika jin cewa kowa yana da bukatar sa ko dole mutane sai sun bukata sun yi bukata a wajen sa ya rika jin wannan to babu shakka wannan kokari wato kokarin tusa kai ne cikin haƙƙin rububiyya ta Ubangiji muzahaba ce bi rububiyyatillah Ubangiji subhanahu wataala shine rabbul alamin wanda bukatun kowa yake a hannunsa tun daga samuwarka daga babu da ran da ya maka sabar da kai da ya sa maka rai ya baka ci da sha ya hore maka dukkan wata bukatar ka ta rayuwa ya zama shine rabbul alamin shi muke tsayawa gaba gare shi mu ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda wannan rububiyya to yayin da wani zai tsayar da kansa a wannan matsayi rika jin cewa dole mutane su bukace shi kuma sannan dole su kaskantar da kai gaba gare shi su nuna tsananin bukatuwar su gare shi to anan yana kokawa ne da Ubangiji cikin wannan haƙƙi na rububiyya ta shi yana so ya ce shi ma mutane suna da bukatar saka mai yadda suke bukata zuwa ga Allah wasu ma sukan kokarin jefa mutane cikin bukatar domin su dawo su kaskantar da kai gaba gare su su nuna neman taimakon su wanda kuma wannan at-tadarru kaskantar da kai haƙƙin Allah ne shi kadai ake kaskantarwa da kai ana nema a wajen sa wala qad arsalna ila ummin min qabli fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarrau Allah ce haƙiƙa mun aika wa al'ummomi daban-daban gabanin ka annabawa fa akhadnahum bil ba'sa sai muka kama su da yunwa da cuta la'allahum yatadarrau domin su kaskantar da kai ga Allah kuma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahliha bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yatadarrau Allah ce babu wani manzo da muka aika a cikin wata alƙarya face mun kama ahadin wannan alƙaryar da cuta da bukata da cuta la'allahum yatadarrau domin la'allahum yadarra'un domin su nuna
wato tsananin bukatar su kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka tazarru'i nuna kaskantar da kai da nuna tsananin bukata wannan Allah yake yi wa. Shine Allahu Samad. Shine Allahu Samad, Allah wanda ake nufarsa da bukatu. To idan mutum ya riƙa kokarin yaya zai yi saboda matsayinsa ya sa mutane su ji bukatarsa su ma su zo su kaskantar masa da kai, to anan yana kokawa ne da haƙƙin Allah subhanahu wataala. Yayin da mutum zai ji cewa shi yanzu sama da kowa yake nuna musu isa, ya nuna musu girmansa, to anan yana jaha da Ubangiji ne a sifofinsa. Hadisi ya tabbata, hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito kyawar salsala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa al-kibriya'u ridai, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam. Annabi yace al-kibriya'u nuna isa, wannan mayafi na ne. Allah yace nuna isa mayafi na ne, sannan nuna girma wannan kwarjan lena ne, wanda duk zai ja da ni akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa zai san shigar da shi jahannama. Kowane ɗan adam yana son ya samu ɗaukaka, to amma wace ɗaukaka ya kamata ya samu ko ya nema? Ba ɗaukakar da za ta haifar masa da girman kai ba, da nuna isa, da nuna shi yana sama da kowa, da nuna kowa dole ya buƙata abunsa. Ba irin wannan ɗaukakar ya kamata ya nema ba. Ɗaukakar da ya kamata ya gasa da mutane wajen nemanta ta ce ɗaukakar da za ta samu masa yardar Allah, da za ta sa masa kusanci da Allah subhanahu wataala, ɗaukakar da za ta cire masa san dukkan wani girma na nan duniya. Ba ɗaukakar da za ta ja masa fushin Allah ba, ta ja masa ukubar Allah, ta ja a gurin Allah subhanahu wataala ya zama ba kowa ba, ya zama banzan banza. Ba irin wannan ɗaukaka ba. Ba ɗaukakar da za ta sa masa girman kai ba da nuna isa. Ɗaukakar da za ta ƙara kusanta shi da Allah. A nan ne ake son ya yi gasa wajen nemanta, wa fi zalika falyatanafisul mutanafisun. To daga cikin hanyoyin neman ɗaukaka wanda kuma ya tafi muni shi ne amfani da addini wajen neman ɗaukaka. Wannan ya fi muni a kan wanda zai yi amfani da dukiya wajen neman ɗaukaka, ko wanda zai yi amfani da shugabanci da matsayi wajen neman ɗaukaka. Babu shakka yana da muni, amma abin da ya fi muni shi ne amfani da al'amuran addini wajen neman ɗaukaka da neman suna. Wannan ya fi muni. Wannan ya fi muni. Mutumin da zai yi amfani da iliminsa da Allah subhanahu wataala ya bashi, wanda ya kamata ya sa wa mutane tsoron Allah, sai amfani da shi wajen ya samu ɗaukaka da shuhura da suna cikin jama'a, ko ya amfani da addininsa, bautarsa da yake wa Allah, aikinsa da yake na ƙwarai, ya yi ƙoƙarin bayyana shi ga mutane don ya samu ɗaukaka a wajensu. Wannan ya fi muni. Ya fi muni. Wannan shine abin da Ibn Rajab yake cewa, hadha afshahu afhashu min al-awwal wa aqbahu wa ashaddu su'an wa ashaddu fasadan wa khatara. Wannan ya fi muni, ya fi tsananin hadari, ya fi tsananin barna. Mutum ya yi amfani da ilimin da Allah subhanahu wataala, da dukiyar da Allah subhanahu wataala ya bashi wajen ya nemi wata ɗaukaka a gurin mutane, ko ya amfani da ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi don ya samu dukiya, ya tara dukiya amma ta hanyar iliminsa, don ya samu ilimi, don ya samu dukiya ya yi ilimin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Ibn Hibban suka rawaito shi, hadisin Abu Huraira, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'arad ad-dunya lam yajid 'arfa al-janna yawm al-qiyamah. wanda duk zai nemi ilimin da ake neman yardar Allah da shi, shi ne ilimin sanin Allah da sanin bautar Allah. Ya nemi sanin Allah da sanin bautar Allah da sanin hukunce-hukuncen shari'a ba da komai ba, sai dan ya samu abin duniya da wannan. Ilimi ne da ake neman lahira da shi, ilimin da ake cin kasuwar lahira da shi, amma shi ya neme shi dan ya ci kasuwar duniya da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yajid arfal janna, ba zai shaki kanshin aljanna ba, ba zai shaki kanshin aljanna ba ranar algoban kiyama. Domin a nan duniya akwai aljanna da masoya Allah suke rayuwa a cikinta. Aljanna sanin Allah subhanahu wata'ala da samun ɗebakewa da munajatinsa, da samun ɗebakewa da kusanci da Ubangiji subhanahu wata'ala, da shauƙi wajen haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala, da tsoronsa, da aiki da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa mutum. Duk mutumin da ya samu ilimi mai amfani sannan ya jaci zuwa ga wannan, babu shakka ya shiga aljannar duniya ta nan duniya, wanda daga nan zai shaƙi aljannar lahira. Wanda kuma ya kasa samun wannan, to wannan ya rasa shaƙar aljannar duniya, aljannar lahira kenan. Saboda haka ya zanto a lahira mafi cikin mafi tsananin azaba shine wanda Allah ya bashi ilimi na sanin Allah amma bai amfani shi ba, wanda ya fi kowa da dama ranar gobe kiyama. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani tsari wanda da shi zai samu lahira, amma ya yi bari da wannan tsarin ya jefar da shi, ya musanya shi da wani abu kaskantacce kamar mutumin da za ka bashi gwalagwalai masu tsada, amma ya je ya musanya su da kashin jaki ko kashin doki, ka san babu wanda ya fi wannan asara da rashin sanin ciwon kai. To haka nan wanda Allah ya bashi sanin Allah da sanin shari'ar Allah, amma ya musanya ta da wani abu na daɗin duniya, ya ki aiki da ilimin ya take saboda ya samu wannan, to babu shakka wanda ya tabka asara. Haka nan wanda zai yi amfani da kyawawan ayyukan da yake ko gudun duniya da yake nunawa, amma dan ya samu wata ɗaukaka ko wani matsayi cikin mutane, wannan shi ma ya yi asara, ya tabe. Mutumin da zai riƙa ayyuka kyawawa, zai riƙa nuna gudun duniya, amma dan ya ja hankalin mutane zuwa gare shi, ya nuna wa mutane yana da ilimi fiye da na kowa, ko yana da gudun duniya, ko yana da tsoron Allah, ko yana ayyukan ƙwarai fiye da sauran mutane, ba don komai ba, don ya ja hankalin mutane kuma ya samu ɗaukaka a wajensu. Wannan makomar shi wuta ce, domin buƙatarsa shi ne nuna isa da nuna wa mutane girman kai. Girman kai kuwa ko a karan kansa, ko ba ka yi amfani da ilimi ko ka yi amfani kawo ayyuka ba wajen girman kan, haka nan shi karan kansa girman kan a haramun ne. To ballantana mutum ya yi amfani da wani abin da ake neman lahira da shi, ya yi amfani da shi don ya nuna girmansa da matsayinsa a cikin mutane, babu shakka wannan ya fi muni sama da wanda zai yi amfani da wani abu na duniya ba na lahira ba. A cikin sunan na Tirmidhi, Jami'u Tirmidhi, hadisin Ka'ab ibn Malik, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man talaba al-ilma li yumari bihi as-sufaha aw yujari bihi al-ulama aw yasrifa wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Wanda duk zai nemi ilimi dan kawai ya rika jayayya da jahilai da shi, ko ko ya rika nuna kafada da malamai da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma ya ja hankalin mutane kawai zuwa gare shi, wanda yake ce manufarsa ta neman ilimi, Annabi yace adkhalahu Allahu an-nar, wanda Allah zai shigar da shi wuta. Kuma da zai nemi ilimi, buƙatar sai yayi ilimin da in an zauna majalisa aka kafa jayayya shi ya rinjaye. Don haka duk inda zai zauna cikin marasa ilimi, kokarin sa ayi da a fito da wata mas'ala yayin rinjaye akan su ko kuma a'a ya shiga cikin malabe yayin kafada da kafada da su ko kuma a'a ya ja hankalin mutane zuwa gare shi wanda ita ce manufarsa da ta sa ya nemi ilimin annabi ce al-khalaqullahu na wannan hadisi Ibn Majah ya fitar da shi ta hadisin Abdullahi dan Umar da kuma hadisin Huzaifa a cikin lafazin sa yake cewa huwa fid-dar wannan yana wuta Ibn Majah da Ibn Hibban sun fitar da hadisin Jabir dan Abdullah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'allamu al-'ilma litubahu bihi al-'ulama wa la litubahu bihi as-sufaha wa la litukhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fan-nar an-nar kada ku nemi ilimi ilimin shari'a ilimin sanin Allah sanin manzansa sanin hukuncin hukuncin shari'a ku nemi shi kawai dan ku nuna wa malamai kuma kuna da ilimi ko kuma ku yi jayayya da jahilai da shi ko kuma in an zo majalisa a zaba muku gurin da za ku zauna na musamman fa man fa'ala dhalika fan-nar an-nar wanda duk yayi haka annabi ce to ya lazimci wuta kaga ashe akwai hadari mutumin da zai yi amfani da ilimin da Allah ya bashi domin ya samu wannan matsayi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Abu Huraira isi ne mashhuri Aisha jinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane uku wanda yace da su za a fara shari'a a ranar gobe kiyama kuma da su za a fara rura wutar jahannama a cikin su رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وتمنى يقلب يقوير يكرنت القرآن يكرنت سيأذول شيء قبل الله سبحانه وتعالى ويجي يتنا مثلا إمام إنسا يتبتر إلني ألا يمس ودن أن إمامي يجي فما عملت فيها ثم كيد ودن أن إمام إننا يمكا سيجي يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن na koyi ilimi kuma na koyar na karanta alqur'ani saboda kai sai Allah ya ce da shi kazabta ƙarya kake walakinnaka ta'allamta al-ilma li yuqala 'alim kai koyi ilimi dan kawai ka shiga cikin wannan sahu a ce da kai bai ilimi wannan ce bukatarka a ce maka bai ilimi ka karantar dan a ce maka makaranci ka karanta alqur'ani zai yuqala qari a ce da kai makaranci Allah ce faqad qila kuma ai an fada ko shikenan thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi Allah ce a ja shi akan fuskar sa hatta ulqiya fi an-nar aje aje fa shuta aka fadi wanda zai duka kashe dukiyarsa amma dan a ce da shi mai kyauta mai bayarwa bai taimako amma ba dan Allah ba ko wanda zai yi shiga jihadi a yi ta fafatawa da shi har a kashe shi wajen ɗaukar kalmar Allah amma ba dan wani abu ba da ce da shi sadauki jarumi kuma aka faɗa dukkaninsu Allah ya ce a ja su a kai cuta Al-Hasan al-Basri yana cewa la yakunu haqqu ahadikum min al-ilmi an yuqala 'alim kai ya zama rabon ɗayanku daga cikin ilimi shine a rika ce masa malami wannan shine rabonsa yana daga cikin alamomin irin wannan da kuma irin mummunan tasiri da yake yi shine kaga irin karambani wajen fatawa irin masu waɗannan zaka same suna da karambani da ya dan fara karatu bai je ko ina ba shikenan sai ya shimfiɗa a kawo fatawa kuma babu fatawar da za a kawo bai da ansa shari'un ala al-fatwa in ka tabbaye shi waɗanne maganganu ne malamai suke da shi akan wannan mas'alar bai sani ba kawai da ka tabbe shi ce ni dai ina ganin ni dai a ra'ayina a fahimta ta a haka zai maka fatawa akwai da yawa waɗanda suke neman ilimin addini saboda kawai su zama 'yan fatawa mutum ne bai yi karatu ba ko kuma ya fara bai je ko ina ba amma da an jeho mas'alar addini sai ka ga yana da ra'ayi ni a ra'ayina ai ya kamata ya zama kaza ne amma in ka tambaye shi menene maganganun malamai akan mas'alar bai sani ba Sufyan ibn Uyayna yana cewa ya ji Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtiyani kitabihi
yake cewa aksarun nasi ala alfutiya aqalluhum ilman bi ikhtilaf alulama, wanda yafi kowa garaji da karambali wajen fatawa shine wanda yake da karancin sanin magagarin malami. Zaka ga mutum ya karanta mas'ala a Google ko irin ƴar walƙiyar nan da ake turawa ta WhatsApp, a nan zai karanta ta, amma sai ka ga yana fitawa, sai ka shi yana fitawa bai san komai ba dangane da maganganun malamai a kan wannan mas'ala, amma kuma mai fitawa ne a kanta. Sai yake cewa amsakun nasi anil futiya a'lamuhum bi ikhtilafil ulama, wanda yafi kowa kame kansa ya ƙi yadda ya yi fatawa wanda yafi sanin irin maganganun malami. Akwai wanda ya karanta mas'ala shafi uku a wani littafi shafi uku, duk ya tashi hankalin ƙasa, aka yi ta saɓani, aka yi ta rigingimu a kanta, shafi uku ya karanta tare da cewa mas'alar nan akwai littattafai a kai, akwai maganganu shafuffuka da yawa, amma shi wannan shafi uku bai ta shakar mutane, ana ta rigima a kai shi nan, a kai shi can, a zauna da shi nan, a zauna da shi nan, saboda bai san zurfin abin ba, inda ya san zurfin abin ba zai karace ba. Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa adraktu 20 wa mi'atan min ashabi rasulillah. Abdurrahman ibn Abi Layla mutumin Kufa ne yake cewa na riski sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan 120 suna zama a masallaci, amma fama kana minhum muhaddithun illa wadda anna akhahu kafa, babu ɗaya daga cikinsu mai ilimin hadisi face yana son ya ga cewa ɗan uwansa ne ya riƙe wannan matsayin ba shi ba. Wala muftin illa wadda anna akhahu kafa, ko mai fatawa face yana son a ce ɗan uwansa da ya fatawar ba shi ba. Haka Abdullahi ɗan Mas'ud yake faɗa, maganganun malamai akan wanda yana da yawa, yana daga cikin irin wanda neman shuhura, neman shuhura da ilimi ko neman shuhura da ibada, neman a sanka da ibadar da kake yi, a sanka da kyawawan ayyukan da kake yi, wanda yana daga cikin neman matsayi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fi barna ga addinin mutum fiye da barnar kirkici biyu a cikin garken dabbobi. Shi yasa zaka ga yawa daga cikin magabata ba sa san shuhura, ba sa san asansu, ba sa san asansu, irin su Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani, irin su Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim ibn Zayd an-Nakhai, irin su Sufyan ath-Thawri, irin su Imam Ahmad, haka nan a cikin masu bautar Allah irin su Fudayl ibn Iyad, irin su Dawud ibn Nusayr at-Ta'i al-Kufi da sauran waɗanda suka shahara da gudun duniya, amma ba sa san a san abin da suke ciki na bautar Allah, har ma wani lokaci in suka shiga mutane kokari suke yi su soki lamarin kansu, su soki kansu don kada ma a riƙa yaba musu, su riƙa nuna mutane su gajiyayyu ne, masu kasa ne, masu laifuffuka ne. Na tuna wa baitin Qahtani, abin nan Nuniyatul Qahtaniyya, wallahi law alimu qabiha sarirati la aba assalamu alayya min al-qan, wannan duk yana daga ciki, shi da sun san irin mummunan asirina, wato sirrina, da wanda ba ya gani ba zai sallama, ba zai mun sallama ba. Malami ne na Allah, amma kokari yake nuna mutane shi fa ba hawani mutumin kirki bane a boye, ko da kun ganna a zahiri haka ni fa a boye ba na kirki bane. Ibrahim ibn Adham yake cewa ma sadaqa Allah 'abdun ahabba ash-shuhra, dukkan wani bawa da zai so shahara to ba zai yi wa Allah gaskiya ba. Haka nan Abu Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani yake faɗa, ma sadaqa 'abdun qat fa ahabba ash-shuhra, ba bawan da zai lizimci gaskiya kuma ka ganshi yana son shuhura. Bishr ibn al-Harith al-Hafi yake cewa mattaqa Allah man ahabba ash-shuhra, duk mutumin da yake son shahara, shuhura, to da wuya ka same shi bikin dokar Allah. yana cewa la yajidu halawatal akhirati rajulun yuhibbu an ya'rifahu an-nas, ba zai taba samun daddaren lahira ba mutumin da yake son mutane su san shi. Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa Sufyan al-Thawri yana cewa da ni iyyaka wash-shuhra fama ataitu ahadan illa waqad naha 'an ash-shuhra, ce ka guji neman a san ka. Yace ba wani wanda na taba zuwa gun su cikin malamai na face ya ja mun kunne akan wannan. Sun kasance wani lokaci suka sauka gari suka ga an fara sanin su, to sai su canza da gudun kada wani abu ya shiga zuciyarsu ya bata musu rayuwar su tsakanin su da Allah. Dawudu Ta'i, Dawudu ibn Sayyid Ta'i malami ne kafarfe a ilimi, sannan mutum ne mai tsoron Allah, mai gudun duniya, mai yawan ibada. Wata rana wani mutum ya kawo masa ziyara, yace mai ka zo yi? Yace ziyarar ka na zo yi, saboda yana iya ji labarin sa ga shiga shiga shi na zo maka ziyara. Yace to kai dai ka yi aikin alkhairi tunda ka yi zo ziyara na Allah. Yace amma ni ka sa ni da me zan je in haɗu da Allah ko kuma idan Allah ya ce da ni kai wane ne har ake kawo maka ziyara? Kai wane ne har ake kawo maka ziyara? Aminal ubbadi aminal zuhadi anta, kai din kana cikin masu gudun duniyan ne? La wallahi, ce wallahi a yace aminal ubbadi anta, kai din kana cikin masu bautar Allah ne har ake kawo maka ziyara? Ce la wallahi. Aminal salihin anta, kana cikin mutanen kirki ne? Ce la wallahi. Yayi ta fadar ayyuka da ɗabi'u masu kyau, kai kana cikin kaza, kai kana cikin kaza. Saboda haka yayi ta zargin kansa, yace kai ka aikata alheri amma ni in naje gaban Allah ya tabbaye ni kai a me har ake tattaki kawai don a zo a ziyarce ka? Kai a me zan ce wa Allah? Sai yake cewa ya Dawud, kunta fi shabibati fasiqa falamma shifta sirta mura'iyan wal mura'i asharru min al fasiq, yace kana matashin ka fasiki ne, yanzu ka zama babba, ka fara tsufa kuma ka fara riya, ai gara ma fasikin da kake can a da da yanzu da ka zama mai riya. Al-Hasan al-Basri yake cewa na riski wasu mutane, yana nufin sahabbai. Al-Hasan al-Basri ya riski sahabbai sun kai 300, kuma ɗaya ne daga cikin manyan malaman tabi'ai waɗanda Allah ya ba su ilimi fanni-fanni. In ya zauna majalisa dukkan fannin da ya ɗauko yana karanta yana magana a kansa, sai ka zaci cewa ba abin da ya iya kamar sa. Shi yasa a majalisarsa babu irin kalar mutanen da babu. Akwai masu neman hadisi, akwai masu neman fiqhu, akwai masu neman tafsiri, akwai masu neman zuhud. Dukkan wani abin da kake so in ka zauna majalisar Hasan al-Basri za ka same shi. Yake cewa na riske mutane, yana nufin sahabbai. In kana ar-rajulu la yajlisu ma'a al-qawmi yarawna annahu 'aliyyun wa ma bihi 'ilm innahu la faqihun muslim, yace na zauna da wasu mutane, ɗayan su zai zauna cikin majalisa yayi shiru har a riƙa zaton cewa wani gabo ne ma bai iya magana ba, ce wallahi kuma cikakken malami ne shi, ba a zarfafi, ba zakewa, ba ni dadiya. Abubakar ibn al-Ayyash rahimahullah yake cewa mafi kusancin amfanin shiru shine kubuta, zaka kubutar da kanka, ce mafi bala'in da yake cikin wato magana shine bayyana kanka, a san kai wane ne. Wa kafa biha baliya, ce wannan kuma ya ishe ka bala'i. Al-Abbas yake cewa wata rana Huzaifa ibn al-Yaman, sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirri Rasulullah, ana sallah sai kuka ya zo masa, ana sallah sai kuka ya zo masa, ana gama sallah sai waiwaya daga wajen na bayansa, yace ka san abin da zai faru da ni, kada ka kuskura ka gaya mani, kada ka kuskura wani ya sani. Al-Abbas yake cewa wata rana na je wajen Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud, wanda da su ne
garin Kufa ya rayu da ilimi a zamanin su. Ce na je na same shi yana karanta Qur'ani, ya bude Qur'ani yana karatu. Sai ga wani mutum yana neman izinin ya shigo. Yana jin motsin shigo wasu kawai sai sauri rufe Qur'ani. Yace kada mutumin nan ya shigo ya dauka koyaushe cikin komai dake da karatun Qur'ani. Amr ibn Qais al-Mula'i. Amr ibn Qais al-Mula'i ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi. Sai dai shekara 20 yana azumi ko iyalansa ba su sani. Azumin nafila. Shekara 20 yana azumin nafila, iyalansa ba su sani ba. In ya tashi zai tafi kasuwa sai ya ce a bani abin karin kumallona. A bani breakfast ɗina sai ya karɓa. A kan cewa ba azumi ya tashi da shi ba. Sai ya karɓi abin karin kumallonsa, in ya fita ya ga wani bawan Allah sai ba shi sadaka. Sai ya tafi, ba zai dawo ba sai bayan magariba. Kaga bai tashi an gan shi yana azumi ba kuma sha ruwa a gida ba. Saboda haka ya dinga yi shekara 20 ba a gano shi ba. Ya kasance idan yana zaune da mutane wani abu na tsoron Allah ya kama shi wanda zai sa shi zubar da hawaye, sai juya kansa ya kalli bango yana irin atishawa yana cewa kai wannan mura wannan mura. Alhalin idansa da yake fitar da kwallon ya tuna tsayuwarsa gaban Allah, ya tuna ranar lahira, ya tuna kabari, amma baya so a gane cewa wannan kukan da yake yi na tsoron Allah. Sai ce mura ce. Hammad ibn Zaid yake cewa Ayyub as-Sikhtiyani ce wani lokaci zai bada hadisi fa ta'khuduhu ar-riqqa fa yaltafitu, sai irin tsoron Allah ya kama shi yana karanta hadisi, ya karanta wani hadisi tsoron Allah ya kama shi, sai juya sai na ce ma ashadda zukam ma ashadda zukam, mura ta yi tsanani mura ta yi tsanani. Muhammad ibn Wasi' ɗaya daga cikin manyan masu bautar Allah yake cewa ya ga cikinsu wanda zai wato wanda ya yi kuka na tsoron Allah tsawon shekara 20 matarsa ba wata tsakani ba, matarsa da suke tare da shi kullum. Yake cewa adraktu rijalan, na riski wasu mutane, kana rajul yakunu ma'a imra'atihi yakunu ra'suhu ma'a ra'si imra'atihi, na riski wasu mutane da zai kwantawa da matarsa akan gado ɗaya kan kulu ɗaya ala wisalatin wahida, idansa yana fitar da hawaye saboda tunanin lahira da tsoron Allah, amma matarsa ba ta san me ke ci ba. Ina masu selfi, ina ahlus selfi. Mutum ya shiga ya tafi umara tun daga shiga shige kai tun daga iyakoli ya fara selfi. Jama'a samu addu'a ga mu nan zamu je umara. Ya sauka ya sa ihrami ya yi selfie, jama'a ga mu mun sauka lafiya a sa mu addu'a. Ya je gaban Ka'aba ya juya mata baya an dauke shi hoto, jama'a a sa mu addu'a gashi mun yi mun sauke umara. Duk wani motsi da yayi dan Allah sai ya gaya wa mutane, kuma ya buga hotonsa dan ma ka dauka ko ƙarya yake da gaske ga daga ihrami na a jiki na. Haka nan zai je haji yana karatun Qur'ani. Kaga mutum mai ilimi, ɗalibin ilimi mai da'awa, ya je masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya buɗe Al-Qur'ani ya tsaya ya ba wani kowa ya ɗauke shi hoto, gashi yana karatun Al-Qur'ani a masallacin manzon Allah. Wa yake gaya wa atu'allimuna Allah bi dinikum, Allah kuke gaya wa addinin dan ba kake ka ji rayuwar waɗannan bayan Allah da wannan suka samu matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala. Wata baiwar Rabi' ibn Husayn rahimahullah take cewa kana amalur Rabi' ibn Husayn kulluhu sirran, aikinsa gaba ɗaya a sirri yake yinsa. Kana yaji'ur rajul, mutum zai zo ya same shi ya buɗe Al-Qur'ani yana karantawa, da ya ganshi sai ya sauri ya rufe shi da rigarsa dan kada ya ga abin da yake wannan ya taba abin nan ɗinsa. Uwaisul Qarni bawan Allah dan waliyi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya ganshi ya ce ya nema masa gafara. Ya kasance duk garin da yaje aka gane shi sai ya bar garin. ka dauka ɗaya ne daga cikin mu yau ai shikenan daula ta samu daga gari gari za a rika zuwa shehi za zo kai yana daga cikin irin kokarin kasu bayyana kansu ko neman addu'a ba sa yadda ana nema a wajen su ce kai man addu'a sai ce to aminni ana ni zan maka addu'a irin su Umar ibn al-Khattab su Hudzaifah ibn al-Yaman sun kasance duk wanda ya zo ne ba a ce ni din ne mai maka addu'a haka na Ibrahim an-Nakhai shi ma fa haya san azo a ce ya addu'a wani mutum ya zo wurin Imam Ahmad yake cewa kai man addu'a yace to in maka yi addu'a in maka yi maka addu'a kuma zai mana kuma zai mana to wannan neman daukaka da neman matsayi ko dai mutum ya nemi matsayi da daukaka da dukiyarsa ko da matsayinsa da dukiyarsa ko da iliminsa ko da aikinsa wata cuta ce wacce take batawa mutum addininsa take batawa mutum addininsa sawa'un malami ne ko mai bautar Allah ne kuma maganin wannan shine na farko mutum ya rika duba ƙarshen mummunan ƙarshen wannan al'amarin mummunan ƙarshensa duk wata wani laifi daga cikin hanyar barinsa shine ka rika tunanin su'ul aqiba mummunan ƙarshen wannan al'amarin da zai kai ka gare shi zai sa ka ji ka guji abin ka kyamace shi sannan mutum ya rika duba uqubar da Allah yake wa azzalime makaryata da waɗanda suka rika ja da Allah cikin kibriya din sa nuna isarsa da azamarsa irin ƙarshen sa yadda yake kasancewa Imam Ahmad ya rawaito da Tirmidhi da Al-Baghawi a sharh as-Sunnah hadisan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamati amsal adh-dharr fi suwar ar-rijal yakshahum adh-dhull min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulas ta'aluhum naru al-anyab yusqawna min usarati ahli an-nar zinat al-khabar annabi yace za a tare masu nuna isa da tinkaho da takamara na gobe kiyama a tara su ubangiji ya bayar da su kamar ƴaƴan tururuwai ba kamar tururuwa ba ƴaƴanta ka amsal dar amma a cikin kamanni na mazaje yabshahum dhul kaskanci yana lullube su ta ko ina sannan a ja su zuwa ga wani kurkuku a cikin jahannama ana ce da wannan kurkukun bolas ta'aluhum darul anyar wanda wuta ce za ta rika rufe su sannan a shayar da su daga mugunyar yan wuta anan sun nuna isa a can kuma sai Allah ya kaskanta su ya zanto ana tattake su sannan kuma abin shan su ya kasance bugunyar yan wuta ce mutum ya tuna wannan sannan bawa ya tuna sakamakon waɗanda za su kaskantar da kansu dan Allah a nan duniya sakamakon da za su samu a lahira na ɗaukaka da Ubangiji zai ba su sannan Ubangiji subhanahu wata'ala yakan sawa mutanen da suka bar jin wannan abin a ransu na neman girma da ɗaukaka da wannan sai Ubangiji kuma ya sa musu ɗaukakar a duniya ba tawaza a ahadun lillahi illa rafa sai ya sa musu girma da ɗaukaka ya sa musu kwargini a cikin rayuwarsu ya ba su jin daɗi na rayuwa kamar da Ibrahim ibn Adham yake cewa law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min as-sururi wan-na'im idan la jalabuna alayhi wa law bisuyuf da sarakuna ko masu mulki da ƴaƴansu sun san ni'imar da muke ciki da farin cikin da muke ciki to da sun yi rigima akan su kwace wannan daga hannunmu ko da da makami ne saboda haka ka nemi Ubangiji subhanahu wata'ala ya suturce ka ya sa maka sitira irin ta tsoron Allah wa libasu taqwa zalika khair man kana yuridu al-izza فلله العزة جميعا.
سفيان بن عيينة yana cewa wani mutum yana cewa da shi ahlakani hubbu sham san daukaka san girma ya halaka ni wannan shine Hajjaj ibn Arta'a wani malamin hadisi ne amma Allah ya sa masa san girma har yayi da zuwa masallaci ma ko saboda wasu talakawa ɗan dako da masu sai da kayan miya suna gogayya da shi saboda kai yayi da zuwa masallaci saboda kai ya takuru da su shi ne yake cewa wannan abin ya halaka shi shi ne sai ya ce da shi idan taqalta Allah sharufta inda zaka kiyaye dokar Allah sai ka samu daukaka saboda duk sanda zaka kiyaye dokar Ubangiji sai ka samu shaukaka ala inna mattaqwa hiya al-izz wal-karam wa hubbuka lid-dunya huwa adh-dhull was-safam wa laysa ala 'abdin taqiyyin naqisatu idha haqqaqa at-taqwa wa in haka aw hajama taqwa ita ce izza ita ce karamci san ka da duniya kuma wannan shine kaskanci ita ce cuta walaysa ala abdin bawa bai da wata tawaya in dai har zai kiyaye dokar Allah to ba shi da wata tawaya idza haqqaqa taqwa wa in haka koda zai zama celani yana dinka wa mutane sutura ko kuma zai zama wanzami ne da mutane kawo saboda haka dukkan mutumin da ya sanya iliminsa ko dukiyarsa neman daukaka da suna zai yi to wannan zai kaskanta a gurin Allah subhanahu wataala. Muhammad ibn Sulaiman ya sarki ne a Basra ya shiga wajen Hammad ibn Salama ɗaya daga cikin malaman mu na hadisi ya zauna a gabansa sai ce ya Aba Salama me yasa duk sanda na kalle ka sai in ji jikina yana bari wato sai ka riƙa bin kwaljini sai ce da annal alima idza arada bi ilmihi wajha Allah khafahu kullu shay saboda mai ilimi inda zai ji tsoron Allah da iliminsa komai zai ji tsoronsa ce wa in arada an yukassira bihi kunuza khafa min kulli shay in kuma duniya dukiya yake so tara da iliminsa to kuma komai ba sai ya bata tsoro shi yasa za ka ga manyan malamai ana baka labarin irin haibar da suke da ita Al-Hasan al-Basri yana da haibar kafin sa sayyidina Umar yana da haibar Abdullahi dan Abbas ya ce so rike masa tambaya shekara guda cur na kasa yi masa tambaya saboda haibarsa Al-Hasan al-Basri haka yake da haiba khawasu ashabihi almajiransa na kurkusa za su haɗu su taru a gabansa suna so su yi masa tambaya amma sai su kasa za su haɗu akan za su yi masa tambaya amma sai su kasa wataƙila su zauna shekara guda sun kasa fito masa da wannan saboda haibarsa Ayyub as-Sikhtiyani yake cewa na zauna gaban Hasan al-Basri shekara hudu ina son yi masa wata tambaya amma haibarsa ta hana ni masa Malik ibn Anas haka yake da Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra haka yake da wannan haibar kwarjinin Allah ya sa masa har ma wani yana masa kirari yana cewa ya da ul jawaba wa la yuraja'u haibatan was-sa'iluna nawakisul adqani nurul waqari wa 'izzu sultan at-tuqa fa huwa al-mahib wa laysa za sultani ce zai bar magana ba an satta amma ba wanda ya sai ce ya an satta ke wasailuna masu tambayar kuma duk ga su a gaban sa sun sunkuyar da kai yace saboda nurul waqari hasken da tuwa da ke tare da shi wa izzu sultanin tuqa da izza ta iko na takawa da Allah ya sa masa fa huwa al-mahib gashi shi ne mai cika ido mai kwarjini walaysa za sultani amma ba ya da shugabanci a hannunsa ba ya da wata matsayi a hannunsa saboda haka idan Allah subhanahu idan bawa ya fuskanci Allah da zuciyarsa sai Allah ya fuskanto da zuciyar bayi zuwa gare shi duk sanda bawa ya fuskanci Allah da zuciyarsa Allah zai fuskanto da zuciyar bayinsa zuwa gare shi idan kuma bawa ya fuskanci bayi da zuciyarsa to sai Allah ya watsa komai nashi ya tarwatsa shi innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahman wanda duk suka yi aiki da suka yi imani suka yi aiki na kware Allah zai sanya musu soyayyarsa a cikin zukatan bayansa lokaci ya yi dole mu tsaya a nan maganar tana da faɗi amma lokaci ba zai bar mu ba abinda muka faɗa ya isa insha Allah abinda muka faɗa da dare Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. kyauta ka shi
ko za ka
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تدع للدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله ما شاء الله ربنا أحلى وديان ربنا 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 ربنا